بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 25 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 13 ga watan December 1998. Al-Sheikh al-Muhaddis al-Allama an-Nihrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani yahfidahullah yace at-tashahhud al-akhir wujub at-tashahhud. Mun fahimci wannan da kyau ko? A jiya mun yi karatu dangane da matsalar akan kunuti a cikin salloli jama'a. Al-kunuti din nan a cikin salloli da zamu ce muka ce za a yi wa kafirai ala'ance su ko a yi wa musulmi don a roki Allah ya kwato su. Ya jama'ar musulmi, ku sani da cewa kafiran nan laifi suka yi wa Allah, shi yasa Allah ya halattan mana da mu yi al-kunuti mu tsine musu albarka. Kamar yadda ka ji a jiya mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana al-kunuti, yana tsine wasu kafirai albarka. To ya jama'a, idan ya zama mu ma masu laifi ne waɗanda mun cancanci tsinuwa a shar'ance, to karka taɓa tunanin za mu tsine wani kafiri Allah ya ansa. Karka taɓa tunanin za mu roƙi Allah akan wani kafiri Allah ya ansa. Sayyidina Umar lokacin da ya naɗa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zama shi ne komanda na yaƙi da za su je su yaƙi ƙasar Farisa, maguzawa ne, sai ya ce ka sani da cewa babban makaminku a kansu shi ne tsoron Allah. Domin waɗannan kafirai laifi suka yi wa Allah, shi yasa Allah ya halattar da jininsu da matansu. Idan ya zama kuma masu laifi ne a wurin Allah, to sai Allah ya zare hannun shi a kanku, sai ya zama kuje ƙarfi da ƙarfi ne zai buga. Idan sun fi ku ƙarfi su yi nasara a kanku, idan kun fi su ƙarfi ku yi nasara a kansu, to kuma ku ba ku da tattali kamar yadda suke da tattali, sai dai dama ku kun dogara ga Allah ne bayan ɗan tattalin da kuka yi. To jama'a, idan ya zama za mu tsaya a sallah muna tsine wa Amurka da Rasha da sauran ƙasashen kafirai da dukkan fannoni na kafirai, ya zama kuma mu ma muna da wani saɓon Allah wanda muka ƙware a kai, to mu tabbatar da cewa fa Allah ba zai karɓi addu'armu ba. In ku har mu ga Allah ya karɓa, to Allah maɗaukakin sarki ya mana istidraji ne, yana ainihin wato yi mana saki ne na ainihin ko kamo ne na talala. Don haka wannan al-kunuti da aka ce, lallai in an roki Allah, Allah maɗaukakin sarki ya ce zai amsa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ya ce ku roke ni zan amsa muku. To wannan addu'a fa sai in ya zama da sharadi, ya zama baka cin haram, baka shan haram, baka tufatuwa daga haramun, sa'annan dai da sauran sharuɗa na dogaro ga Allah da kuma tabbatar da cewa Allah yana amsa abin da aka roke shi. Don haka lallai mu tabbatar da wannan. Sa'annan wata matsala ita ce, wannan al-kunuti za ka iya yi ainihin wato ko da kai kadai a ɗakinka in sallah ta kama ka, ko kai kadai a masallaci in sallah ta kama ka za ka yi. Misali, matsala ta faɗo, al'umma musulmi suna yin al-kunuti, to sai ya zama kai baka samu damar yin sallah a ainihin cikin jama'a ba. In ka zo yin sallah, tunda ana cikin halin yin wannan addu'a ne a lokacin, babu laifi a raka'a ƙarshen ka dago sai ka ainihin yi al-kunuti din. Amma kaga karantawa kadai zaka rinka yi, tunda ba wanda zai maka amin, kai kadai zaka rinka Allah yayi kaza, Allah yayi kaza, Allah yayi kaza. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Dama muka buga misali da cewa duk wanda yake son ganin bayani ya samu wannan littafi Du'aul Qunut na Al-Sheikh Bakar Abdullahi Abu Zaidin, wani babban malami ne a ƙasar Riyadh ta Saudi Arabia, yayi wannan littafi akan addu'ar al-kunuti da irin bid'o'i da ainihin mutane suka kawo a ciki. In ka samu wannan littafi zaka ga ainihin kurakurai da dama waɗanda ya kamata a gyara daga cikin abubuwan da ake, kuma mun yi fadakarwa tun daga jiya akan muhimmai daga cikin su. To shine yace tahiyar ƙarshe da kuma bayani akan cewa ita tahiyya din nan wajiba ce. Menene Al-Sheikh Al-Allamatul Albani yake nufi da cewa tahiyya wajiba ce? Shine sunna muakkada da kai ba malike ka sani. Idan ba yana nufin cewa farilla ce sai ya ce rukuni, to amma in ka ji ya ce wajibi, to wannan shine istilahin shi da kuma wasu malamai cewa ainihin wato sunna mai ƙarfi kenan. Mun fahimci wannan da kyau jama'a. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da an yutimma ar-rak'ata ar-rabi'a yajlisu lit-tashahhud al-akhir. Sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance bayan ya cika ainihin raka'a ta hudu sai zauna domin tahiyar ƙarshe, tunda ya gama raka'a ta hudu kenan, ma'ana a sallah kamar tala asar ko azhar ko isha. وكان يأمر به كما وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول annabi ya kasance duk abubuwan da ya umarni da ayi a zaman tahiya farko to yana umarni da ayi a wannan zaman tahiya na biyu wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal duk abin da yake aikata a zaman tahiya farko haka yake a na biyu illa annahu sai dai kuma a wannan hali na zaman tahiya ta biyu kana yaqa'udu fihi mutawarrikan annabi ya kasance yana zaman tawarruk zaman tawarruk shine zama akan duwaiwai na hagu ka goce ainihin wato kafafuwanka ka fitar da su ta bangaren dama sai ka ainihin zauna akan duwaiwanka na hagu shine mutawarrikan wannan hadisi gashi al-Bukhari shine ya ruwaito shi malai yace wa amma sunaiya sallar da take da raka'a biyu kuwa ka subuhi kamar sallar asuba fa sunnatu al-iftirashu to abinda sunna ta nuna shine ayi zaman iftirash mun yi bayani akan zaman iftirash a baya shine ka zauna ainihin akan kafarka ta hagu sai ka ainihin kafe ta dama din ka zaunar da duwaiwanka na hagu akan kafarka ta hagu yace kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata a cikin shafi na 156 wa bi hadha at-tafsili qala al-imam ahmad kamar yadda kaji wannan bambancewar tsakanin zaman tahiyar farko irin shi daban zaman tahiya na biyu irin shi daban to al-imam ahmad ya bada fatawa akan haka kama fi masail ibn hani kama yadda ainihin yazo a cikin littafin da ibn hani ya ruwaito na tambayoyi anhu daga shi imamu ahmad ibn hanbalin a cikin shafi na 79 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka zaman tahiya din ba iri daya bane jama'a zaman tahiyar farko shi zakai iftirash zaman tahiya na biyu kuma shine zakai tawarruk to sannan sai kuma wani hadisin ya ci gaba da cewa yufdi bi warikihil yusra ila al-ardi sai annabi ya zaunar da duwaiwan shi na hagu a ƙasa wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin ukhra sai kuma ya fitar da kafafuwan shi ta bangare guda kamar yadda na siffanta a dazu to wannan ainihin yace hiya ma fawqa al-fakhdhi wato al-warik me al-warik din nan ita ce fasara sai yace sama da cinya duwaiwai kenan wannan hadisi Abu Dawud wal Baihaqi sune ainihin suka ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa yaj'alu al-yusra tahta fakhdhihi wa saqihi sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana sanya kafar shi ta hagu a karkashin cinyar shi da kuma ainihin wato tahta fakhdhihi wa saqihi wato a karkashin cinyar shi da kuma kauren shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya tashi zaman sai ainihin goce sai zama wannan ainihin kafa ta shi wannan kauri na shi sai fito ta karkashin cinyar shi ainihin ta dama da kafar shi sai su fito ta karkashin cinyar dama haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zaunar da ainihin duwaiwan shi a kasa wayan sibul yumna sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kafe kafar dama din ita wannan da aka ainihin batta a wannan bari nata na dama sai kafe yatsunta sai ta fuskanto alqibla haka wa rubama farashaha wani lokacin kuma sai kwantar da ita haka dan haka akwai ɗayan biyu anan ko dai wannan kafa taka ta dama wannan a zaman tahiyar karshe fa ake magana kawai ko dai ka ainihin zaunar da kafa taka yatsun su fuskanci alqibla haka shine wannan wayan sibul yumna wa rubama wani lokacin kuma farasha ha sai kwantar da ita haka mun fahimci wannan da kyau ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahyanan wani lokacin haka yakan yi wannan ainihin hadisi muslim ya ruwaito shi wa abu awana wadannan malamai su suka ruwaito shi wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana sa tafin hannun shi na hagu ya rungumo gwiwar shi ya tahamalu alaiha sai ya ainihin tallafo ta haka shine ya tahamalu alaiha ma'ana gwiwar shi sai sa tafin hannun shi na hagu sai rungumo gwiwar shi ta hagu ba dorawa ba kawai haka sai baga yatsin to ya tahamalu alaiha sai ya tallafo ta haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sanna fihi salata alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama sanna zalika fi tashahhud al-awwal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta yi mishi salati a cikin wannan ainihin zaman tahiya na farko zaman tahiya na biyu kamar yadda ya sunnanta a cikin zaman tahiya na farko wa qad ma ba hunalika هناك ذكر السياق الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يتي أتن باب بياني أكن تهي فرق تو بياني يا قبات دنغني دا سيغو جن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو أنت تتو ناسو أكن أكا جماع من فهمتوانا دا كوكو سيما لن يتي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم wajabcin yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi salati a cikin sallah ma'ana yi wa annabi salati a cikin sallah wajibi ne ina ma'ana haka sunna ce wadda take mai ƙarfi idan ka barta da gangan sallar ka ta baci kamar yadda zaka zo kaji matukar kai sallah ka ƙi wa annabi salati da gangan to sallar ka ta baci wannan kin yi da kai a zaman farko ne ko a na biyu amma idan da mantuwa ne to zaka yi ainihin sujuda ta sahawi wato zaka yi gurgurdan kamar sujuda qabli wa qad sami'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulan yad'u fi salatihi manzon Allah ya taba jin wani mutum yana sal yana ainihin addu'a a cikin sallar shi wa lam yumajjid Allah ta'ala wannan mutum bai girmama Allah madaukakin sarki ba wato du'a ul istiftahi kenan bai du'a ul istiftahi a farkon sallar shi ba ولم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم كما بيي والنبي صلاتي با فقال في منزا الله يجي عجل هذا wannan yayi gaggawa summa da'ahu faqala lahu wa li ghayrihi sai annabi ya kirayi wannan mutum ya fada wa wannan mutum wannan nasiha da zamu ji da shi da wasu ma wadanda suke a wurin annabi yace idza salla ahadukum daga yau idan dayanku yayi salla ko idan dayanku zai yi salla فليبدا بتحميد ربه عز وجل جل وعز تو يفارا da gode wa ubangijin shi mai buwaya mai daukaka da buwaya wassana'i alaihi da kuma yabo akan shi wannan ba karatun fatiha fa ake nufi ba ana nufin du'a ul istiftahi ne don mun karanto ma'anar wannan hadisi a can farko a farkon sallah kenan lallai mutun ya du'a ul istiftahi sunna ce ta annabi mai karfi ita ma summa yusalli sa'annan kuma sai yayi salati wa fi riwayatin a wata riwaya li yusalli ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle ya tabbata da cewa yayi wa annabi salati thumma yad'u bima sha'a sa'annan sai ya roki abin da yaso mun fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarce shi da shi da sauran duk wanda yaji wannan hukunci to ta iya waka ce to yaya annabi bai sa shi ya sake sallah ba eh saboda wannan mutum hukuncin mai kuskure ne ba a karantar da shi ba dan haka ba za a hukunta shi ba amma yanzu kaga da aka zo karantar da shi an nuna mishi karfafar wannan umarni akai da zai zo ya ki bin wannan umarni da gangan sai sallar shi ta baci wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi wa Abu Dawud wa Ibn Khuzaima al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaima su suka ruwaito wannan hadisi Ibn Khuzaima ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'in farko ya takadda ta 83 fuskar takadda ta 2 wal hakim da al imam al hakim wa sahahu hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi ya ainihin dace da hakim akan wannan hukunci ash-shaykh al allamatu al albani yace wa alam ka sani da cewa ya kai mai karatu anna hadha al hadisa yadullu ala wujubi as-salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi hadha at-tashahhud lil amri biha wannan hadisi yana nuna cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati a wajen wannan tahiyya to lallai wajibi ce saboda gashi annabi yayi umarni da yin haka to kun ga dan haka lallai yake wajibi aje a koyi ilimin usulul fiqh bayan an koyi ilimi na mustalil hadith saboda gane dilalatul alfaz lafuzza din nan da ake umarni da su ko ake hani ko ake cewa da makamantan su ina ma'anar su duk inda umarni yazo a cikin alqur'ani ko hadisi in dai ba an samu wani abu da ya sassauta umarnin ba to wannan umarni wajibi ne abi to gashi a cikin hadisin gashi annabi ya ce li yusalli ala annabi lalle mutum ya salati ga annabi sai ka ce to salatin annabi a cikin wannan wuri ya zama dole wajibi ne sai mutum yayi tunda ba a samu wani dalili da ya sassauta wannan hukunci ba wa qad dhahaba ila alwujubi alimam ash-shafi'i wa ahmad fi akhir riwayatin anhu daga cikin manyan malamai na fiqh akwai al-imam ash-shafi'i da al-imam ahmad sun tafi akan wajibcin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imam ahmad yana da zantutuka biyu akan haka da farko ya ce yin salati ga annabi din ba dole bane amma magana ta karshe sai tafi akan cewa lallai wajibi ne yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sabaqahuma ilayhi jama'atun min as-sahaba wa ghayruhum ash-shaykh al-allamah al-albani yace kuma an samu wasu da yawa daga cikin sahabbai da waɗanda ma ba sahabbai ba sun rigaye imamu shafi'i da ahmad akan wannan magana bal qala al-ajurri fi shari'a wani babban malami mai suna al-Imam al-Ajurri a cikin littafin shi ash-Shari'a a cikin shafi na ainihin 415 wannan littafi ash-Sheikh al-Allamah al-Albani yayi hujja da shi ne a lokacin yana bugun shi na farko wanda ash-Sheikh Hamid al-Fiqi yayi ta hakikin shi asalin littafin yana da yawa to amma da dadewa sai ba a samu cikakken manuscript wa asalin rubutun hannu na littafin ba sai aka samu shugaban kungiyar Ansarus Sunna dake Masar Ash-Sheikh Hamid al-Fiqi sai ya dauki wannan littafi iya abinda aka samu sai ya ta hakikin shi littafi ne na aqida daga baya sai aka samu wani babban malami Dr. Abdullah ibn Umar ibn Sulaiman sai ya dauki wannan littafi ya same shi cikakken shi sai ya ta hakikin shi yanzu an buga shi a cikin mujalladi 6 kitabu shari'a aqida ce yake yana kawo maka yace babi game da kaza yana raddi ga yan bid'a daga cikin khawarijawa da mu'tazila da yan shi'a da sauran waɗanda suke bin son zuciya in ka ji malaman da sun rubuta littafi sun ce kitabu sunna to suna nufin kitabul aqida in ka ji sun ce kitabu shari'a suna nufin kitabul aqida ba shari'a wadda kai kake tunani ko fiqh da sauran su ba a'a matsalolin aqida sai su kira su shari'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin wannan littafi ga abin da al-Imam Abubakar Arjuri yace man lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi tashahhudihi al-akhir wajaba alaihi i'adatu salati wanda duk bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati a tahiyyar shi ta karshe ba to ya zama dole akan shi ya sace wannan sallah ta baci walizalika ash-Sheikh al-Albani yace to dan haka faman nasaba al-Imam ash-Shafi'i ila shuzuzi liqaulihi bi wujubiha fama ansafa duk mutumin da ya danganta Imam Shafi'i cewa Imam Shafi'i ya saba wa sauran malamai da yace wajibi ne yin salati ga annabi to wanda yayi wannan magana bai adalci ba ashe ba Shafi'i ne ya faɗa ba kawai ko mun ji ga Imam Ahmad ya faɗa ga wasu sahabbai sun faɗa ga wannan babban malami Abubakar Ajurri shi ma ya faɗa to yanzu don Allah menene Imam Shafi'i yayi da shi ake zargin shi akan haka amma kun san wanda ainihin ash-Sheikh al-Allamah al-Albani yake ishara akan shi shine al-qadi iyab mai littafin ash-shifa da shi da makamantansu suka ce wai Imam Shafi'i yayi shuzuzi ya saba wa malamai duk malamai ba malamin da yace wajibi ne yin salatin annabi a sallah ba malamin da yace idan ba kai salatin annabi da gangan sallah ka ta baci sai Shafi'i shine ash-Sheikh al-Allamah al-Albani yake musu raddi ana yace to ai gashi ba Shafi'i ne kawai ya goyi bayan wannan magana ba akwai manyan malamai dan me in za a yi zargi ba a hada da su ba sai aka ware shi shi kadai to Shafi'i dai shi ya dace akan wannan matsala yace kama bayyana hul faqih al-Haytami kamar yadda babban malamin fiqh al-Haytami ya bayyana haka fi durr al-mandud a cikin littafin shi mai suna ad-durr al-mandud fi salati wa salami ala sahib al-maqam al-mahmud littafi ne akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga takadda ta 13 zuwa takadda ta 16 a lokacin da ash-Sheikh al-Allamah al-Albani ya hujja da wannan littafi ba a buga shi ba amma a yanzu ainihin an buga shi Allah ya shiryar da mu wasami a rajulan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani mutum ya salli mutumin yana sallah famajjadallaha wannan mutum ya girmama Allah wa hamadahu kuma ya gode wa Allah a farkon sallar shi kenan ma'ana du'aul istiftahi jama'a du'aul istiftahi din nan mai wa wasu ba su san abin da ake nufi ba amma mun karanto a farkon wannan littafi yayin da kai ka bara harama to ba sai ka fara karatu ba a'a sai kai shiru akwai wasu addu'o'i sai ka samu kai ɗaya daga ciki sannan sai a ji ka fara yin karatu shi yasa limamai sai a kula a rinka raya waɗannan sunnoni ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yi idan malaman fiqh sun ce babu kyau a manzon Allah yana yi manzon Allah kuma bai taba aikata makaruhi ba malaman fiqh da suka ce babu kyau makaruhi ne wai sai suka ce dan kada wani jahili ya rudi cewa ana yin wani abu a wurin sai a ce eh a dama wani abu ake yi domin sayyidina Abu Hurairah ma da yaji manzon Allah yana yin shiru in ya kabbara harama sai ya ce ya rasulullahi na baka fansar uwata da ubana shirin da kake idan kai kabbara sallah kafin ka fara karatu me kake cewa sai annabi ya karanta mishi du'aul istiftah ya ce ita nake cewa shi yasa annabi ya tabbata yake a cikin sallar farilla da sallar nafila dan haka jama'ar musulmi sai kowa ya kokarin ya samu waɗannan lafuzza ya haddace ko kuma ba zai iya duka ba ya haddace lafuzzan da suka samu mishi koda guda ɗaya ne kai kokarin sa matarka ta haddace kai kokarin sa ƴaƴanka su haddace Allah da ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah, kuma ka dage ka daure akan yin sallah din. La nas'aluka rizqa, Allah ba zai tambaye ka arziki ba, ba zai tambaye ka ya baka tara kaza, ya baka gida kaza ba. Shi yasa wannan ɗanaka da kake kokari ya marmaza, ya samo kuɗi, ya zama commissioner, ya zama farmsec, ya zama kaza, ba wannan Allah zai tambaya akai ba. Allah madaukakin sarki zai tambaye ka ne yaya baka tarbiyyar shi ba, yaya baka koya mishi addini ba. Allah ya girmama ka, ya dauki aiki mafi muhimmanci a rayuwa ya baka, shine me? Ya baka tarbiyyar wani wanda zai kwanta ya gaishe shi. Akwai girmama wadda ta wuce wannan? Ma'ana yanzu a ce dukkan ku malaman makaranta ne, waɗannan suna da nazari, waɗannan suna da nazari, duk kuna nazari school, kuna da makaranta ta nazari, kuna tarbiyyar yara. Sai ya zama sai shugaban ƙasa ya zaɓi nazari school ɗinku, ya ce duk ƴaƴan shi a nan za a yi tarbiyyar su, don Allah bai girmama makarantar ku ba. Da ya zo kuma sai ya ware ka, ya ce kai malam wane, kai ne nake son ka zama mai kula da ƴaƴana, mai kula na musamman a makarantar nan. An girmama ka ko ba girmama ka ba? To fiye da haka, wannan girmamawa Allah ya maka, wannan ɗa da ya baka amana ce, ya baka ka yi tarbiyyar shi, don in ya girma ya bauta mishi. Shi yasa idan ka sake ka bar shi ya girma ya zama mushriki, ko ya zama ɗan daba, ko ya zama ɗan iska, to wannan bashi Allah yana nan yana binka, kuma sai ka yi jawabi a ranar alkiyama a inda baka da ta cewa. Don haka kaga tun daga kan annabawa har duk salihan bayi suna umarnin ƴaƴansu da yin ainihin tauhidi da gudun shirka da tsayar da sallah. Wa iz menene dangane da annabi Luqmana, iz qala wa ya'izuhu, wa iz qala Luqmanu liibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. Kaga annabi Luqman ya zaunar da ɗan shi, wasiyar farko, wa'azin farko, tarbiyyar farko shine yace, ya kai ɗana kar ka sake kai shirka, kar ka hada Allah da kowa, wannan shine zunubi mafi girma a wurin Allah. Tsakaninka da Allah ka taba zama ka ce wa ɗanka kar ka hada Allah da wani? Ka gwada wannan. Ka taba zama ka ce wa ɗanka kar ka yi bid'a? Ka gwada, ka taba yin haka? Ma'ana duk wa'azinka, duk fitinarka, duk a waje take? A waje ka iya ka kafirta kowa ka abin nan, amma ɗanka yana cewa zama ɗan iska, baka kula da aƙidar shi, yana bin sunna ko bai bin sunna ba? Ina ma'anar haka kana malamin sunna ɗanka yana can yana bid'a? Ina ma'ana kana malamin sunna ɗanka yana can yana kiɗan mandiri, yana can silma, ya tafi gantali? Sai ka ce kaddara ta riga fata. Shin kai tarbiyyar shi ne, sannan kaddara ta hau kanka da shi, ko kuwa ka rabu da shi kawai? Duk wanda zaka karantar, kasancewa karantarwar shi bata hau kanka ba, sai da ta iyalinka da ƴaƴanka da matanka da waɗanda suke kanka suka hau kanka tukuna. Ko nawa ne ne a waje, marare ne akan waɗannan na gida. Dan haka Shehu Usman ya ce, na daga cikin bid'ar malamai a ƙasar Hausa, malamai masu karantarwa, malamai masu wa'azi, su watsar da iyalansu, ƴaƴansu da matayensu, ba su koya musu addini, amma sun koma waje, duk jayayyar duniya su ne, duk wa'azi su ne za su yi, amma ƴaƴansu da matayensu sai su bar su jahilai. Da duk inda aka ce matan malam to duba ta da kyau, jahila ce. Yanzu ne aka dan fara gyara abu. Ma'ana malam ba zai rubuta wasiƙa zuwa gidan shi ya rubuta matan shi ta aiko da Fathul Bari mujalladi na 13 ba? Bata san Fathul Bari ba? Ina ma'ana haka? Amma duk sunan set din kwano ta san sunan shi, da sabon zani ta sani. Jama'a mun fahimci wannan? To kowa ya tsaya yayi nazari akan wannan. Waɗannan ƴaƴa Allah ya baka amanar su ne, naka ne amma Allah ya baka amanar su. Kuma yanzu saboda Allah kai ba za ka ji kunya ka wulakanta ɗanka ba, ɗanka ɗin nan kai ne fa, ɗanka ɗin nan kai ne. Hotonka wannan hotonka, kana jin haushi da wani zai ɗauki hotonka ya aje a ƙasa ya taka, ba za ka ji haushi ba? Sai ka ce ya taka hotonka, ya wulakanta ka, ashe zai iya taka ka? To yaya akai kai wannan ɗa photo star ɗinka ne? Duk inda aka juya, inda ɗanka ne halal malak, sai ya biyo ka ko ta ɗan yaya ne kuwa? To don haka lallai jama'a sai ka kula da waɗannan abubuwa. Shin yaya mas'alar take? Abinda muke so kenan, ke kuma da kike saurare na, tsakaninki da Allah, an zaunar da ke, za a biya miki sunna, kina sallama manzon Allah, koko kina yin izgilanci, koko kina yin sunna karan tsaye? Dukkin ɓata rayuwarki a dandali, a wurin shewa da holewa, amma a zauna ba a karantar da ke sunna, lokacin ne kike jin bacci, lokacin kike da program zaki kalla, lokacin zaki kalli video, wani irin fasikanci kenan kike zaman yi a gidan aure? Ke ba za ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba? abinda ake so mata din nan daga gani sai sun ba da hadin kai fa addinin musulunci zai ci gaba. In ba haka ba, duk yadda aka zo aka karantar da kai aqida ta gari, aka dora ka akan sunna, aka kyamatar da kai bid'a, da a ce kana shiga gida za ta yi maka maraba lale ta faranta maka rai ta karbe ka hannu bibiyu, wallahi sai kaga karatu ya zauna maka lafiya kalau. An jima ka dan ka dan huta minti 30 sai kuma ka zo kana biya karatu. Amma kana zuwa waito ina tsiran banga takarda ba, ma'ana ke tsire ido a kwabo kura ce ke wai bata ga tsire ba ita, dan haka yau za a tashi hankali a gidan nan karfe 2 dare ana rikici da ita wai bata ga an zo da tsire ba. To duk karatun da aka azama shi a wannan daren ta rusa, dan Allah baki kware mu ba, kin kware mu, kin kware shi, kin kware kanki, kin kware addinin musulunci, Allah zai miki hisabi akan haka. Saboda sai an samu natsuwar hankali ake tunanin yaushe ne za a zo a fara tattauna yadda za a ci gaba al'ummar musulunci su yi kokarin neman gyara akan halin da suke ciki. In ya zama ka dauki karatu, ka je ka yi nazarin shi, ka fahimce shi a hankali, sai kuma a fara tunanin to da yaya kuma za a aikata karatun na aikace. To ai ana samun cikas, muna da hukuma wadda take kafira, ko muna da hukuma wadda take ja'ira, ko hukuma azzalima, muna da malamai yan bid'a, muna da malamai makaryata, diya za a ai maganin wannan dan ai aiki da karatun. To kaga kuma yanzu matsala za ta shigo wa al'umma musulunci dangane da siyasar addini kenan. Lallai sai musulmi sun samu al-khilafatu takwiniya, al-khilafatu al-amma, sai musulmi sun tabbatar da suna da hukuma al-islamiyya, al-hukumatu rashida, suna bauta wa Allah kai tsaye ba sa shakka kowa, sannan karatun za a aiki da shi. To dan Allah in ya shiga cikin gida kika ruda mana din shi din nan, dan Allah baki ci amana addinin musulunci ba, ki yi hakuri mana. Ke kin taba bincikar mijinki tunda kike ku tsakaninki da Allah cewa ina yake samu abincin da kuke ci, ice ko ba haram yake kawowa ba? Kina cikin gida ke abin da kike so a dai kawo miki tattasai da tumatiri da nama komai jawur, babu yadda akai baka tunanin jan wuta? Abinda kike tunani a kawo latiyayyen kayan miya? Azumi yanzu zai kama, ke baki gajeran kunu ba, ke wallahi zaki tafi gidan ubanki, yanzu gidan uban waye da gajeran kunu ko gidan abin nan? Ba duk hakuri ake yi ba. Abinda ake so mata ku baiwa musulmi haɗin kai, ba zai yi matan arna sun baiwa arna haɗin kai, arna suna ci gaba akan harkokinsu, matan musulmi ko kullun ana samun tangarda da ku ba? Wane irin al'amari kenan yanzu duk kotu in ka je sai ka samu matan musulmi sun cika su? Musulmi shine zai ce fa ne, a shana wannan aikin banza ta taro ko sule biyar ko naira daya a shana, duk in ka siya sai ka biya bashin ta, sai an rubuta maka. Amma yar matsala bata kai ta kawo ba, shikenan sai su je su hadu da fasikan alkalai, sai a ce shikenan ana kare shi, ba abinci, ba kaza, za a kashe aure. A ina ne aka ce ana kashe aure saboda babu abinci? Wannan matsala ce mai rauni a cikin fiqhun musulunci. Idan miji yana kawo abinci sai aka waye gari babu, babu ce ta sauka kanshi, is a natural calamity, wato musiba ce ta sauka daga Allah, ba wai haka siddan ya sa lalaci ya koma ya zama man gyada akan gado ya mike ba. Babu ne, duk ya buga ba yadda za a yi, to ba a kashe aure saboda wannan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi, ma'ana yadda kika san kina da haƙƙi akan mijinki, haka mijinki yake da haƙƙi akan ki. Babban malamin fiqhu al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri, Allah ya gafarta mishi, sai ya ce duk sa'an da aka samu mai gida yana cefa ne, komai na gudana daidai, sai al'amari ya gagara, yace to wannan aya ta hukunta macen sai ta ci gaba da daukan gidan, ba rubutawa za a yi ba, ba bashi bane. Saboda yadda take da haƙƙin ya ciyar da ita, to yanzu shi kuma ya karye, ya durkushe, tattalin arziki ya same shi, rashin wadatuwa, don haka sai ta ci gaba da daukan gidan in ita tana da hali. To in ita babu fa, haka ce sai a rinka aiko musu daga ɗayan gidajensu, ko daga gidan ubanta, ko daga gidan uban shi, ko daga danginta, ko daga dangin shi. Duk in ya zama al'amari ya citira ya citira fa, sai su haƙura baki ɗayan su, ruwa za su sha, su yi salati, su kwanta, dabino za a ci, duk ma dai da za, amma ba za a kashe aure saboda babu ba. Wannan ita ce sahihiyar magana. to amma kaga alƙalan sai su je shikenan sai a hada baki sai a ce ta kawo karar mijinta babu abinci dan haka an bada biko babu ana mata biko ne kai ka taba jin da akai bikon babu babu ce dama ba fada suka yi ba tana son shi yana son ta babu ce to ina biko wannan biko a ce ke uwar gida ki hakura ke ba kin yadda da manzon Allah ba za ta ce duk waɗannan mata da ka gani wa'azi ake musu alƙalai ku ji tsoron Allah babu aiki mafi hadari irin alƙalanci akan haka ya sanadin mutuwar Imamu Abu Hanifa fa Abu Hanifa aka ce Allah gafarta malan yadda ka san fiqhun na ya kamata mu nada ka alƙalin Kufa yace wane mutun yace wallahi bazan iya ba karatu ne babu yace akwai karatu yace amma hisabi ne mai nauyi ne dangane da alƙalanci akai juyin duniya ya ki tarbe karshe suka bi suka yi mishi kutukutu akai mai sharri aka jefa shi a kurkuku sakamakon wannan rufewa a kurkuku ne ya rasu Imamu Abu Hanifa ya ki karban alƙalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dai alƙalai nau'i uku ne ɗaya ne zai shiga aljanna cikin nau'ukan nan uku guda biyu ko wuta za su je alƙalin da ya san gaskiya ya aiki da gaskiya aljanna zai je alƙalin da yake bai san gaskiya ba balle ya aiki da ita wuta zai je alƙalin da ya san gaskiya ya ainihin ki aiki da ita wannan alƙali wuta zai je to alƙalai ku ji tsoron Allah kashi aure din nan da kuke yi wallahi barnat tayi yawa a cikin addinin musulunci sai in matsala ta kai ta kawo an rasa yadda za a yi sa'annan ake kashi aure amma saboda matsalar babu ko saboda dan rikici tsakanin su ku zama iyaye mana alƙali ai uba ne annabi yace as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu ina ma'ana as-sultan alƙali ne sarki ne kai ne zaka iya daura mata aure to ran da tazo zata kashe aure kai ba zaka iya gyarawa ba kaji tsoron Allah mana ba zai maganin su ba abinda zai maganin su shine wa'azi to amma wani lokacin wai kai kunya kake ji ka zauna kai matar ka wa'azi kiji tsoron Allah mana meyuwa shedanin da ke tare da ita sai ta mike tsaye to malam ai sai a hauduro duk ta gama maka amma kai mata wa'azi a hankali har ta shiryu in ma ka kore ta wata tazo watan nan ka san halinta to ke kuma da kike cewa duk tudun wadannan mazaje ne guda nawa za su aure ki kuma fito ki gani kafin ke zaurawa nawa ne a titi dan mata nawa ne da za su saba ki su kai ki kubanne da gudu su dawo ba su samu shiga ba ki yi hakuri mana hakuri ake yi in kin ki hakuri da gidan miji wallahi zaki je ki hakuri a tashar mota kina sai da lemo ko kina wanke-wanke ko kina sai da abinci wani dan tasha ko dan gada-gada ya gaya miki bakan magana yace kuma ki magana in daka ki ba garin mu bane nan yana daka kin ya ketare sai da ji shi abin nan kabi Allah ya shiryar da mu saboda haka ku ji tsoron Allah sai a nuna musu su kuma su yi hakuri su karba duk rayuwar da ka gani so ake a bada hadin kai don mu yi nasara jama'a ku ba ku ganin musulmi ne a kasar Bosnia matansu suka ba su goyen baya yadda ake kashe mazan haka ake kashe matan ba kwa ganin musulmi a Algeria yadda ake kashe mazan haka ake kashe matan duk inda zaka ji musulmi suna jihadi sai ka ji matansu su ma sun fito suna ba da irin tasu gudunmawar to amma ku kullun ana fada da ku akan ashana da magi yaushe za ku jihadi ashana da magi ana fada da ku geran azumi zanin sallah kazar naman sallah duk ana rikici da ku azumi zai kama azumi wata ne albarka kina gidan miji ki samu albarka zaman gidan miji sai ki koma gidanku ki koma gidanku gidanku akwai geran ne babu geran a gidanku ma idan akwai kuma wallahi babanki ba da dadin rai kike shan wannan kunun da kike sha a gidan shi ba da dadin ran shi ba wallahi ba da zuciya daya ba ki je a baki daki dakin ƴan mata za a hada ki tantabaru za a hada ki da dakin su duk saboda baki dace da zaman gidan ba a lokacin don haka ku ji tsoron Allah mata ku baiwa maza hadin kai don a samu kaiwa ga nasara wannan addinin musulunci da ku gani ba so muke mu tsaya akan tsarki da alwala da sallah ba kawai so muke waɗannan su ne kananan matsaloli mafiya muhimmanci a cikin addinin musulunci su ne as-siyasatu shar'iyya wal iktisadi shar'i a tattauna yaya al'ummar musulunci za su samu shugabanci dan duk in aka ce al'umma musulunci sun samu shugabanci a hannun su yake wallahi tallahi komai da izinin Allah zai tabbata duk waɗannan al'amura da suka cuɗe aka kasa gane su saboda al'ummar musulunci ba su da ainihin khilafa ba shugabanci a hannun su jama'a mun gane wannan da kyau ko dan haka mata sai kun ba da hadin kai
ki kwantar da kai a koya miki karatu, ki yi wa mijinki ladabi, aljanna za ki samu. Amma in kin yi girman kai, in kin tafi gidanku, Allah ba zai yarda da ke akan haka ba. Allah ya shiryar da mu. Kai kuma sai kai hakuri ka ci gaba da karantar da ita. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wani mutum yana sallah, famajjadallaha, wannan mutum ya gode, ya girmama Allah, wa hamadahu, ya gode wa Allah, wa salla ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma wannan mutum yayi wa annabi salati. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah ya ce, ud'u, ka roki abin da kake so, tujab, za a amsa maka, wasal, ka tambaye duk bukatar ka, tu'ta, za a baka. Tunda farkon sallar ka ka girmama Allah, ka gode wa Allah, karshen sallar ka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati. Sayyidina Ali, kamar yadda al-Imam Tabarani ya rawaito da isnadi Hasan, sayyidina Ali yace Allah ya kange wata addu'a daga takai gare shi sai in ka gabatar wa da Annabi salati. Dan haka sallar ka ba mun ce karshen sallar ka ba a zo a ji akwai addu'a ba, to wannan addu'a shine sai a ce sai kai salati tukuna. Dan haka al-Fazazi yace bihi yuhtamu adh-dhikru al-jamilu wa yubda'u, da salatin manzo Allah ake fara duk abun alheri da shi ake cikewa, salawatullahi wa salamu alayhi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa an kana da bukata in ka je ba zuwa za kai kawai ka nannade ga tarbi ga sanda gefe guda ka daga hannu Allah a baka, sai sha Allah zai baka ba kai fadanci ba, baka kamba ma yi mushi bawan shi da yafi so ba. Yanzu kai in mai tashe je gidanka da kura ko da biri zuwa yake kawai ya ce Alhaji Halliru a bani, yana zuwa sai ya samu yaran anguwa, ya sunan uwar gida, ya sunan Tabiu, ya sunan Amarya, ya sunan dan auta, ya sunan dan fari, duk sai ya tambaya, da ya goga kura shi ta yi kuka sai ce a bashi albarkacin mai kudi, a bashi albarkacin talatu, a bashi duk sai faɗi, duk sai ka ji jikinka yayi sanyi, dole ka dibo ka bashi. Dan yayi tawassuli da waɗanda kake kauna, ya kira uwar gida, ya kira amarya, ya kira ta tsakiya, ya kira dan auta, ya kira babban da, to me ya rage kuma? Ba a gama kama ka ba? To shi ma Allah sai ka ainihin kamba ma mishi annabin shi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ka mika hannu Allah a baka, sai Allah ya miko maka. Amma kawai Allahumma Allahumma, kai kawai baka san manzo Allah ba, Allah zai baka kaina kai salati tukuna sannan Allah ya baka. An-Nasa'i yarwaito wannan hadisi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. To jama'a mun ji, saboda haka salatin manzon Allah a dage jama'a. Dan haka mu ƴan izala ba mu ce ba a yi wa annabi salati ba, a'a ƙarya ne akai mana. Wasu ne waɗanda ba sa ƙaunar mu sai suka ce wai ba a yi, wai mu mun ce kada a yi wa annabi salati, wai ba ma ƙaunar manzon Allah. Ai saboda ƙaunar manzon Allah ne ma muka kafa kungiyar dan mu yi yaki da wani addini wanda yake ba na manzon Allah ba. Saboda haka muna ƙaunar manzon Allah, ku ji daga bakin mu, mu ne wa annabi salati. Amma mu ba mu yadda da wani ya kawo salatin ƙarya ba, yace salatin annabi kun ji inda aka sha batar na kadam. Saboda haka mun yadda annabi gaskiya ne, salatin manzo Allah gaskiya ne, amma duk wanda ya ƙarya kuma sai mu ce ba mu yadda ba. Dan haka kowa ya ji daga harshen mu muke faɗi, ba ma shakka mu bayyana aqidar mu duk inda muke, domin ƙauyuka suke zuwa suke shiga, har yanzu waɗannan miyagu fa ba su daina fesa dabin su ba, su je ƙauyuka, wa'azin turmi ne, wa'azin kasuwar ƙauye ne, su je suna ainihin firgitar da mutane. Dattijo yana ƙauye, lafiyar shi kalau, dan shi ya mishi malin malin da ya ciki da wando da rawani da sanda, duk ya kai mishi, alhamdulillahi yana jiran a kai mishi ragon sallah. Sai je kawai wani shaitani ya je ya sha kwaya kan shi ya bugu, sai je ce zai wa'azi, ya ce ku yi hankali, ƴaƴanku suna can birni, sun yi ridda, suna zagin manzon Allah, sun ce ba salatin manzon Allah, sun shiga izala. Sai kaga dattijo ya taho, wallahi ko jamfa wani ba zai sawo ba, sai sawo babbar riga ya taho, an ce kun yi ridda, kuna zagin manzon Allah, kuna kaza, kuna. Sai ka ganshi duk a firgice, sun lalata kanshi, ƴan kwaya ne, sun sha kwaya kansu ya bugu, abin da suke faɗi ba cikin hayyacinsu suke ba, kuɗi kawai suke neman ya za su yi su jawo hankalin ƙauyawa. Da zaran sun kama hankalinsu sai su gaya musu abin da hankalin zai kama, daga ƙarshe a siyan musu dabara. Saboda kawai a lalata addinin musulunci, in ba dan mutanen ƙasan ba san mutunci, to kun ga duk irin waɗannan takaddarai. Yanzu in ba an samu hukuma islamiyya ba, me zai maganin su? Hukuma islamiyya sai a zaunar da shi, a ce kai ka ce su kaza su kaza, eh to a je a nemo waɗannan ƴan kungiyar, ka kawo shaida akan abin da ka faɗa akan su. To in babu shaida yanzu nan sai a dauki mataki akan, sai kuga an zauna lafiya. To amma kasancewa ana zauna karazibe jama'a, sai kowa ya tashi ya faɗa abin da yake so, kuma ya kwana yadda yake so. Allah ya shiryar da mu. Wujubul isti'azati min arba'in qabla ad-du'a'i, wajabcin neman tsari daga abubuwa guda hudu kafin yin addu'a. Kafin yin addu'ar da aka ce zaka zo kai nan gaba ko, to akwai wasu abubuwa guda hudu wadanda yake wajibi ne ka nemi Allah ya tsare ka daga gare su. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa, idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir akhir, idan daya daga cikin ku ya gama tahiyya ta karshe. An fahimci wannan da kyau ko? Falyasta'iz billahi, kun ji inda aka samu umarnin kenan, yace falyasta'iz, allahu huna lamul amri, ya roki Allah ya tsare shi, min arba'in, daga abubuwa guda hudu. Yaqulu, ga yadda zai ce, wane mutum? Manzo Allah kenan, duk gatan duniyar nan sai da ya mana sallallahu alaihi wasallam, ya shiga ya fita, yace tsakani na da ku kamar mutum ne ya kunna wuta, yana da wata bukata, sai fari suka ganta, sai suka yi sha'awar hasken, sai su zo suna fadawa, shi kuma yana kokarin bubbuge su kar su fada, in sun fada ba su hallaka. Yace to tsakani na da ku kenan, kuna tsalle za ku shiga wuta, na ci kwalon wandan ku, ina jan ku ta baya, sallallahu alaihi wasallam. Kuma in aka je lahira, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai samu natsuwa ba sai ya tabbatar da cewa duk ina shi suna aljanna. Shi yasa duk annabawa Allah yace ya ba su damar su roki duk abin da suke so a duniyan nan za a biya musu. Annabi Nuhu da ya tashi yace, rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara, ya Allah duniyan nan kakka bar gida ko kwaya daya, innaka in tadharhum yudallu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, imma ka bar su ba za su ainihin wato haifi na kirki ba, fajirai za su yi ta haihuwa. Annabi Musa da Haruna su ma suka yi addu'a, rabbana innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, ya Allah fir'auna ka bashi dukiya, ka bashi kudi, ka bashi kyale-kyale, fir'auna karka bar shi imani, in yayi imani ya cuci mutane. Allah yace qad ujibat da'watukum, an amsa duk abin da kuke so ku roka. Annabi da aka zo zamanin shi aka ce kai, sai yace a'a, a boye min wannan damar, wannan opportunity a boye shi, idan muka je kiyama in naga takurewa al'umma ta sai a fito min da wannan damar, sai in ta cetan su, sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda Allah a ce ga sunnar shi, ba za ka yi mishi kara ba, ka duba karar da yake maka kai, an shiga an fita, duk baya tunanin Fatima fa kamar yadda yake tunanin al'umma shi gaba daya, wadda Fatima nan yana ji da ita fiye da yadda kake tsammani, amma wallahi bai tattalan mata komai yace in an je kiyama ba, amma ka duba al'umma shi ya tattalan musu. Fatima ya kira ta yace, ni ubanki ne, duk abin da kike so a duniyan nan ki roke ni, ina da hali in sai miki injin jajjage ne, fridge ne, mai defense ya miki. Yace wallahi in muka je kiyama kar mutane su je da aiki, kowa yayi aiki na gari, ke kuma kice ai ni ubana ne, Annabi Muhammad yace ba ruwa na da ki. Safiya, kada ki sha gogwara, ke ce gogon manzon Allah, kice ai mu dan mu ne, yace ki yi aiki. Abbas, karka ce ai namu ne, kaza, yace kowa yayi aiki, kowa ta kanshi yake. Amma ka dubi al'ummar irin gatan da yayi mana jama'a, to don Allah duk waɗannan abubuwa ba wani abu yake so ba, yake mu so ƴaƴan ɗakin shi mu yi mishi salati kuma mu bi sunnar shi, abinda yake roko a wurin mu kenan. Ko kwabo manzon Allah baya bukata a wurinka, amma manzon Allah yana da shi, diba yake yana baka. Wani bakauye yazo musulunta wurin manzon Allah, manzon Allah ya dibi tunkiya 100 ya bashi, bakauye ya koma kauyen su da gudu, ya je tsaya ba da lassu, ya shewa irin ta mutanen kauye haka, yace mutanen kauye duk kowa ya je musulunta, Muhammadu na kyauta kyauta wanda bai jin tsoron talauci. Yace tunkiya 100 ga ta nan. Allah ya shirye da mu. To kaga da yace ka roki Allah ya tsare ka daga abubuwa hudu, bai bakka ba balle wani shehi ya fasara ya baka maraci, sai yace ya kulu, yace ga abin da ma mutum zai ce, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjali, thumma yad'u li nafsihi bima badalahu, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fassara ta shine, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama, Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabar jahannama. Yanzu jama'a, wannan addu'a asali annabi ne yake yin ta tukuna, mu mabiya ne a wajen koyi da shi. In yanzu annabi na roƙon Allah ya tsare shi daga azabar jahannama, jama'a ai lallai kowa sai ya shafa wa gemin shuruwaki. Wata rana yana yi musu limanci na sallar ainihin wato kusufi, rana ta yi husufi, yana cikin limanci kawai sai suka ga ya ja da baya haka, kamar ya ga wani abu zai taso mishi ya tsorata. Ana cikin sallah kuma sai suka ga ya kai hannun shi haka, ya kai damkan wani abu, da aka idar da sallah sai suka ce ya manzo Allah lafiya, muka ga kai kaza kai kaza. Yace wallahi wuta aka nuna mini marire a gabana a jikin bangon nan. Yace naga wata mata wuta na balbalacin ta, kuma maji tana ya gan naman jikinta tana cizanta. Nace wannan mace me tayi? Aka ce kama wannan maji tayi ta daure, ta hana mata taje ta yawo, ta kuma ainihin hana mata abinci. Shi yasa aka kawo magen cikin wuta ta ne mata azaba. Yanzu dan Allah ke da kike saurare na, da aka fita aka ban miki ɗan kishiyarki ko ƴar kishiyarki, ko kishiyarki ta mutu ta barda, ko aka kawo miki ruko, ko dai wani ɗa wanda ba naki ba, kika hana mishi abinci, don Allah in ya zama mage, saboda mage an kai wata wuta, ke kika azabtar da ɗan mutum wanda Allah ya aje miki shi ki kintsa shi don ya je bautawa Allah nan gaba, har yunwa ta sa ya mutu, ko ya zautu, ko ya je iskanci, ko ta je te gantali, don Allah kin shirya zaki iya daukan azabar wuta? Ki yi tunani da kyau, ke da aka ban miki ya ɗadin nan kowane iri ne ka girmama shi, baka sani ba mai yiwuwa kai ka ci moriyar shi, wanda ta haife shi baka ta ci moriyar shi ba. To shi yasa mata sai su lura. Manzo Allah yace na firgita har nace kai ni ma ko wutan nan za a saka ni ne? Aka ce a'a. Saboda firgita jama'a, wannan a tauna akuwa kenan dan aya ta ji tsoro. In ya zan manzon Allah na roƙon Allah ya tsare shi daga azabar jahannama. Jama'a aikin nan aiki ne. Allah da kanshi yace inna azabaha kana gharama. Azabar jahannama babu dama abun, babu sassauci. To ya kamata lallai jama'a wannan addu'a a bata muhimmanci. A cikin sallah ne kaga sai da kai Fatiha, kai sura, kai duk abubuwa na ladabi, sannan dab da ƙarshen sallar kare ka zo kana roƙon Allah ya rufa maka asiri daga azabar jahannama. Sannan wa min azabil qabri kake roƙon kuma Allah ya tsare ka daga azabar qabri. Azabar qabri ta tabbata da nassin Al-Qur'ani, da nassin Sunna, da kuma ijma'in al'ummar musulunci. Ba a samu wani cikin musulmi ya ce babu azabar qabri ba, sai dai waɗanda suke mu'tazila. Dan haka kaga al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari a cikin littafin shi Al-Ibanatu an Usulid Diyana yayi musu raddi, domin wannan littafi ya rubuta shi ne dan ya karantar da ahlus sunna aqida ta gari, ya kuma yi raddi ga mu'tazila domin shi tsohon malamin su ne. A cikin Al-Qur'ani dai Allah madaukakin sarki yace annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya. Fir'auna da mutanen shi wuta ake gifta musu safe da yamma. Sai ce wa yawmal qiyamati, a ranar alqiyama kuma sai a ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Fir'auna da shi da mutanen shi ku shigar da su azabar da tafi tada da suke ciki a tsanani. To wace ce tada kenan da suke ciki wanda ake musu safa da yamma? Azabar kabari. Duk malaman tafsiri haka suka fassara. Sannan hadisi yazo sahihi cikin sahihul bukhari da sauran littafai na hadisi, baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ista'izu billahi min azabil qabr. Azabul qabr haqq, manzon Allah yace azabul qabri gaskiya ce, yace ku roki Allah ya tsare ku. Jama'a mun fahimci wannan? Shi yasa azabul qabri gaskiya ce, kamar yadda take ni'imar qabri gaskiya ce, alheri da sharri wanda ke faruwa a qabri duk gaskiya ne, wajibi kai imani da shi. Abinda ake so jama'a kakka sallamawa hankalinka. Akwai mutanen da suka sallama hankalinsu su ne mu'tazila, suka ce duk abin da ya zaba hankalinsu to ba daidai bane. Suka ce su da dama ai za a rufe mutum sai a je a kwakulo shi. Naka kwakulo shi suka ce ba mu ganin wata alama ta yana jin dadi ko yana cikin wahala, wannan ya nuna cewa azabar kabari ba gaskiya bace. Wannan magana sallama hankalinsu suka yi, shi yasa hankalinsu ya bata. Jama'a mun fahimci wannan? Dama aka ce idza lam yakun aunu minallahi lil fata fa aktharu ma yajni alayhi ijtihaduhu. Duk kuruciyarka, duk wani kwazanka kai saurayi, idan ba Allah ne ya sa maka hannu ba bata zakai. Da zaran ka saka makwakwalwarka abin duk da titina, gaskiya ne ko ba gaskiya ba, kace eh shikenan sai ka bata. Abu na farko kenan. Malamai na ahlus sunna suka ba su ansa da cewa
ai so da dama mutun na kwance kusa da kai yana bacci, me yawa a cikin baccin nan yana wani mafarki na ni'ima amma kana ganewa daga fuskar shi, ko kuma yana cikin wani mafarki na tsoro kana iya ganewa daga fuskar shi. To in ya tashi yace kai nayi wani mafarki wallahi wazo biya ni gan na tulisafa, suka ce kada Allah ƙarya ne, ina suke mafarki amma kai ka gansu san da yake kirga yana kwance hannun shi yana gefe guda amma shi a mafarki fa kaga yana cikin ni'ima, ko kuma ya mafarki wani ya biyo shi da gudu ba za ka ga hakim ba sai in ya farka. To sai a ce ƙarya ne in ya faɗi cewa wani ne ke bin shi da gudu, to haka azaba kabari dan an ciro mamaci jama'a, kaga babu wata alama ta wahala ko dadi a jikin shi, ba wai wannan ne zai sa ka ce ba shi cikin azaba ko cikin wata ni'ima ba. Kuma wannan azaba ko an rufe ka ko ba a rufe ka ba, ma'ana ko da an aje ka ne a cikin firijin asibiti ko kuma dabbobi su cinye ka ko a kona ka birjik ya zama ka zama toka a sheke iskar wannan toka ta zama iska, duk in Allah ya nufe ka da rahama ko azaba sai ya tabbatar maka. Saboda hadisin da yazo cikin sahihul Bukhari da Muslim, wani mutum cikin bani Isra'ila shi kuma fasiki ne wannan mutum, laifi a wurin shi ba magana, shi da kanshi ya shaida cewa shi bai taba aikin alkhairi ba, sai ya kira matar shi da ƴaƴan shi yace idan ya mutu su tattara shi su kona shi su tara tokar shi a buhu, idan iska ta taso a bakin teku su daga wannan buhu, duk iska ta janye wannan kura ta shi, kamar yadda mutanen India suke misali. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan mutum aka cika mishi wasiyar shi, daga zarar yin haka sai Allah ya tattara shi a gaban shi sai ya aje shi, ba dai mutum sai kuma makarkata kenan, tunda yana ga ya gudu sai Allah ya tattara shi yace ya kai bawa na me yasa kai haka, sai yace wallahi tsoron ka nake ya Allah, sai Allah yace je kana yafe ka, tunda dai har na isa ka ji tsoro na to ka tafi na yafe ka. To saboda haka jama'a azabar kabari gaskiya ce, ijma'in al'umma musulunci ya tabbatar, dan haka kakka sallama wa kwakwalwarka cewa duk abin da kwakwalwarka ta tuna zaka sallama wallahi zaka halaka, ko kun san abin da ya halaka da hariya kenan a zamanin da ma yuhlikuna illa ad-dahr, ga sunan Allah ya bada labarin sa Qur'ani, suka ce babu wata magana cewa wai akwai wata Allah akwai wani tashin duniya, duk suka ce ba gaskiya bane, suka ce kawai tsawon zamani ne in lokaci yayi kawai ka mutu ko ka fito a wata kasar ko kuma shikenan labarin ka ya wuce, idan Allah ya sa idan kai ka kasance mutumin kirki ne shikenan ka tashi fitowa ka fito a wani wuri mai kuɗi ko wata dabba mai jin ni'ima, in kuma kai dan banza ne a wannan farkon rayuwa can kuma a fito da kai ko a jaki ka zama shaduka ko wani abu makamancin haka, suka ce kawai iyakar rayuwa kenan haka ake ta maimaitata. Jama'a mun fahimci wannan, waɗannan a zamanin da su ake kira da hariya, sai kuma yanzu da aka samu waɗannan mutane masu aqida ta komunisanci da sauransu. To jama'a duk mutumin da yace babu Allah sai Allah ya dora mishi bala'in da za a rasa maganin shi. Yanzu kowa ya duduka halin da kasar Rasha take ciki mana. Jama'a akwai kalmomi waɗanda idan ka faɗe su ga Allah, Allah baya sassautawa sai an je lahira fa tun anan duniya. Kalmar farko in har ka sake ka ce kai ne Rabbu, kana cewa kai ne Rabbu, to Allah baya saurara akan haka. Amma da zaka ce kai ilahu ne, da zaka ce kai ma abun bauta ne, sai Allah ya rabu da kai kai ta iskancin ka can in an tafi aka maka. Amma da zaran ka ce kai ne Rabbu, wato kai wa Allah runto kenan, duk wannan abin da ke duniyan nan ka ce kai kai shi kai kai kanka, dan haka ga Fir'aun ya dade yana shigantakar shi sai aka kyale shi. Amma daga ran da yace ana rabbukumul a'la, sai Allah yace fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, daga ran nan Allah bai sake yafe mishi ba sai danke shi. Matsala ta farko kenan. Matsala ta uku, matsala ta biyu kace babu Allah gaba daya, ƙarya ne babu Allah, wannan kalmar Allah baya saurarawa akan sai an je can ya fara azaba tun anan duniya. Kuna ga mutanen kasar Rasha sun fusatar da Allah, sun tsogali fadan da yafi karfin su, wanne shugaban kasa aka nada a Rasha yayi wata shida da lafiya, sai a nada shugaban kasa lafiyar shi ras ana nada shi sai kaga wata cuta ta same shi. Yanzu haka shugaban Rasha yana kwance a asibiti, da ya tsaya minti ɗaya sai jiri ya dauke shi, duk likitoci sun tsaya sun yi bincike akan shi, ga matsala an gane amma an kasa maganin ta. Sannan Allah ya dora wa kasar Rasha bala'in talauci da damuwa, sannan ake hira da mataye da mazaje daga kasar, sai a hadu da namiji mai gida a ce kai ne yake damun kai, ce shi kanshi bai san abin da yake damun shi ba yanzu, sai ce kai yanzu na gwammace da in samu kuɗi in sai abincin da zan kai gida na gwamma in sa mu kudi in sai kwaya in sha dan hankali na ya dan patan dan huta daga damuwar da nake ciki tunda ban san me ya dame ni ba balle in san maganin ta Allah yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yadda da Allah da zaran an yadda da Allah an yi imani da shi an bi shi sai zukata su nasu Allah yace da ambatan Allah ne da yadda da Allah zukata suke nasuwa to abu na uku wanda yake mafi muni daga cikin waɗannan abubuwa guda uku jama'a da nake lissafawa shine musulmi ya fito ya ce mu ba ruwan mu da addini to mu kuma kun ji laifin Najeriya mu kuma kun ji ta inda aka tsogala Allah fada waɗancan mutanen Rasha kun ji ta inda suka tsogala Allah Fir'auna kun ji ta inda ya tsogala mu kuma mutanen Najeriya ce wannan da ake yi ba ruwan mu da addini idan kafiri ya faɗi wannan kalma dama ai akan haka yake dama amma musulmi addini ne ya mutunta ka turan da aka haife ka Allah ya umarci mahaifinka da ya aza maka kalma mafi tsada a kunnanka na dama duk duniyan nan ba za a hada abin da zai sai wannan kalma ba me yake kalimatu shahada kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wannan kalma me daraja annabi Musa yace ya Allah ina son ka bani wani zikiri sai Allah yace ka ce la ilaha illallah ya Musa sai annabi Musa yace ai duk kowa yana faɗan la ilaha illallah duk kowa ba ya iya ba ni na musamman nake so a bani Allah yace ya Musa ka sani da halittar sama da ƙasa da abin da ke cikin su za su tattaru a cikin wani faranti guda daya a samu la ilaha illallah a rubuta ta a wani kati guda daya a ajiye wannan a wannan bangare na sikeli wannan a ajiye a wannan bangare na sikeli la ilaha illallah duk za ta janye su wannan kalma mafi daraja Allah madaukakin sarki yace lallai dole haƙi ne akan babanka da dimidimin haihuwarka a kira maka ita a kunnanka na dama dan Allah ba a girmama ka ba haka ce ayi maka kaciya ranar bakwai a aske kanka a shafa maka za'afaran a dubi suna mafi daraja a sa maka ko a sa maka Abdullahi ko a sa maka Abdurrahman bawan Allah Ar-Rahman ko bawan Allah Allah wacce girmamawa ta wuce wannan jama'a amma kai kuma ka girma kana nan kana nan kana kaiwa shekara bakwai sai shari'a ta ce a umarce ka da a girmama ka a kai ka fadar Allah a ce kai sallah in ka kai shekara bakwai ka yi a kama ka a hore ka a dake ka dan kai wayo ka fara natsuwa idan shekara 10 in ka balaga ka kiyinta aka ce a kashe ka domin baka da amfani tunda ba za ka bi Allah ba ka duba girmama ka da akai duk akai maka waɗannan abubuwa kana balaga da kakkai falan ma balaga ashuddahu kana girma kuma kai kuma sakamakon da baka yi wa Allah sai kace mu fa ba ruwan mu da addini don Allah wannan irin tsogalan fada ne ba aiwa Allah ba wahalan man fetur ai kadan ce jama'a wahalan man fetur kadan ce wahalar iska in aka wallahi za iya taba Allah sai contaminating iskar gaba ɗaya iskar da ake shaka sai gurbata ta duk inda kai shaki iska breathing in ko out kar shaka ciki ko waje wallahi sai ka shaki mai cuta ba sai ka je kai zina ba ba sai likita ya zungara maka wata allura ta mai aid ba haka siddan sai Allah ya baza kwayoyin cuta a iska an tsogale Allah fada tuba za a yi a gyara wannan constitution a dauke shi a yi bikin ya gashi a kona shi sannan a tuba a roki Allah Allah ka gafarce mu mu naka ne kai namu ne in baka ba mu mun tuba Allah dokar ka kadai zamu bi wallahi sai an bi Allah tukuna Allah zai yadda mu in ba haka ba babu wanda zai iya gyara matsalan man fetur din nan kuma ku dauko shugaba daga ina za ku dauko shugaban da za ku dauko wata ran dan ciwaciwa ne ma zai zama muku shugaban kasar ba zai gyaru ba matsala an riga an abinda baka tunanin zai zama mai wahala shine Allah zai kuntata mutane akai mutanen garin Saba da suka tuni Allah ba abinda ya faru kenan ba abinda suke alfahari da shi suna da ƴaƴan itatuwa lemu gwanda mangoro duk sai Allah ya juye su suka zama magariya da kaya kai ka san ko sarkin garin nan katto na fada zaka zauna lafiya ba za ka zauna lafiya ba to balle a ce ka toni rabbul alamina shi yasa jama'a a tuba ku gwamnati da kuke wannan kalma ku ce ba ruwan ku da addini wallahi addini ne ya kafa ku ƙarya kuke yi wa Allah kuma ƙarya kuke wa kanku ina muka fahimci haka shugaban ƙasa ne permanent secretary ne governor ne kowa ne in ya mutu constitution ake dauka ana karantawa akan gawar shi ko me wurin wa ake zuwa liman liman gatan gawa gatan mere sai aje liman yazo ya tsaya yi maka sallah a dauka a jarida a dauka a video a dauka a nuna a ko ina gashi a ne maka sallah amma aje kuma ka ce baka ba liman baka ba aikin liman liman shine rijaluddin sune masu kula da addini ka ce baka ba addini kasa daya al'umma daya to wallahi kar ku mamaki in Allah ya saka ku a jahannama daya da su shi yasa a tuba jama'a kar wanda ya sake fadan wannan kalima kalima ce mummuna Allah yana fushi da ita yanzu gashi wannan bala'i da kuke fadi kwaya daya fa ya sabbabar da har wanda bai tabo wannan matsala ba yanzu yana cutuwa dama Allah yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah yace ku ji tsoron jangolo fitina in ta zo fa ba waɗanda suka jangolo ta kadai za ta shafa ba yanzu kowa cikin wahala yake sarki a wahalce yake cikin damuwa yake cikin kunci yake talaka haka mai kudi haka mara kudi haka shugaban kasa da gwamna kowa al'amari ya rushe ya rikice mishi kai kanka mai gidanka yanzu ka kafa shirye gidanka ba ga kananzir ba kananzir shine kamar abu mafi sauki sai Allah ya jarabci mutane akan kananzir sai ka je ka siyo kananzirin sun riga sun gurbata shi sai a banka wuta sai kama kai cinye ka kai da matanka da yayanka mutuwar shahada kai ko me mutuwar shahada kai a cikin hadisi akwai mutuwar shahada cikin kananzir to bincika ka ji tukuna saboda haka ya kamata jama'ar musulmi a duba kada a rinka fadan kalmomin da za su fusatar da Allah kawai saboda giyar mulki ta dibe ka jama'a mun fahimci wannan ka koma kana cewa ba mu ba addini ba ruwan mu da addini mu fa ba musulunci muka zo yi wa aiki a office ba wallahi ka tuba wannan kalma kai ta sadaka saboda Allah ya kankare maka wadancan zunubai ya dibi lada daga cikin taskashi sakamakon sadakan nan ya cikashe maka wadancan mummunan aiki Allah ya kiyaye wa min fitnatil mahya wal mamati sa'annan kuma annabi yace Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da mutuwa ma'ana wannan irin hadari da tangal-tangal wanda ke cikin wannan rayuwa da kuma abin da zai zo ya same ka wajen mutuwa ka gaza cikawa da kalimar shahada kalimar shahada jama'a ce maka nauyin fade wani di yadda za a lakana mishi wani fadi la ilaha illallah ba zai iya ba Allah ya kiyaye wa min sharri fitnatil masihi ad-dajjali Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga sharrin fitinar almasihud dajjal wannan mas'ala almasihud dajjal wani ainihin takaddarin mutum ne a ƙarshen duniya zai zo kafiri ne zai da'awar cewa shi Allah ne a ƙarshen duniya manzo Allah yake duk annabawa sun yi wa'azi akan masihud dajjal yake dan haka ni ma ina muku wa'azi game da shi zai zo yace shi Allah ne yana da ainihin ido guda daya saman idan shi an rubuta kafirun Manzo Allah yace in yazo don ku gane shi da kyau wasu waɗanda suke fasikai daga cikin mu'tazila suna cewa wai masihud dajjal wai turawa ne masihud dajjal wannan bata ce wannan mas'ala ce mai muhimmanci da ya kamata a tattauna ta amma saboda mun yi alƙawarin zamu karanta littafin al-ibanatu littafin al-aqidatu tahawiyya idan muka zo tunda bangare ne na aqida sai a tsaya a tattake wannan mas'ala anan insha Allah
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك